الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaikum warahmatullah. Barkamu da yammacin Asabar 18 ga watan Ramadan, hijirar Annabi alaihi salatu wassalam, shekaru 1447 daga Makka zuwa Madina, wanda kuma hakan yake daidai da 7 ga watan Maris 1226 miladiya. A darasin da ya gabata, idan ba manta ba, mun cike ƙarshen aya ta 74 cikin wannan sura mai albarka, suratu Ali Imran. A yau za mu tashi a farkon aya ta 75, faɗin Allah ta'ala, wa min ahli kitabi man in ta'amalhu bi qintarin yu'addihi ilayhi, har zuwa ƙarshen aya. Kafin haka akwai wasu daga cikin tambayoyi. Wani yana cewa, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alan dan Allah, idan mutum yana azumi ya taɓa mace ba muharramarsa ba, da gangan azuminshi ya karye, azuminshi bai karye ba. Sai dai ya aikata dai, domin haramun ya aikata amma azumi bai karye ba. Wannan ya ce Allah ya ƙara mana lafiya. Ga tambaya: mata ta ce, na ce mata idan ta fita a bakin aurenta, na kama hanya na tafi wajen neman halak, da na dawo sai ta ce mun, ka ce in na fita a bakacin aurena, azan na fita na sai kaci, ni kuma na ce tashi ki tafi gidanku, kin samu shaidan zuwa gida. Malam ta tafi, kuma wallahi ina son ta. Ta je gidansu, babanta ya hana da ganinta, ta yi min daidai. Ƙwarai da gaske, ya yi daidai mana, ka je ka ce ba a yanta don gida, kuma ka zo ganin ta don me? Ya matsayin sakin, to kaga shi ya ma tabbatar da take yin gina. Allah ya kyauta. Malam ya zan yi ne don wallahi ina son ta, a sha ruwa lafiya. Ni abin da nake cewa, matasa kafin su yi aure, da ma waɗanda ba matasan ba, su san menene haƙoƙin da ke tattare da auren, da hukunce-hukunce. A san su, ya fi muhimmanci sama da yin auren. Rashin sanin waɗannan abubuwan shi ke kawo matsaloli daga mazan mata. Ka ga cewa da kai in ta fita a bakacin aurenta, yana nuna akwai wani fita ne daban da ya sa kai mata wannan togaci, ya kai cikin ka jingine shi, ba siyo kati ba, don kati ta fita siyo. Amma kuma itilakinsa haka a sake, in ta fita kati ta siya mai zai ko lekawa ta yi ta siya mota, salamu alaikum, ta fita leko, shi ke na aure ya zama matsala. Sannan idan ka faɗa, shi ma ba a zartar da saki sai tsaye, sai an tambaye ka mai jiki ne, ka zo ka tashi ka ce wai ta je gidansu, ka samu dalilin da ya sa za ta je gida. To duk me kake nufi, sakin kai ba sakin kai ba, idan ka san kana son ta, waye ce ka ce ka tafi ta je gida? Shi yasa kullum muke cewa a daina jingine wa mata saki, domin matan nan wawaye ne a nan gurin. Ya kai, mata suna da bala'in rauni da sakaci, idan aka jingina sakin kuma sai sun aikata abin da aka jingina sakin da shi. Har ma ku daina, idan sakin ta za ka yi sake ta, kuma ba sake ta za ka yi, daina ka ne cewa bakacin aurenta. Kuma ka zo kana ta mana kuka, kai kana santa, kana santa, ta kawai ce bakka ka je ka ce ka zo gurinta, ta gane da ya hana ka ganin ta ma. A takaice dai, maganarka tana buƙatar tafsilat ne, bayanai ake so a ji daga bakinka, da ita kanta matar menene dalilin da ya sa maka ce kanta fita. Shin aikin da ta fita ta yi yanzu siyo katin shi ne abin da ka hana ta, koko a wani abin ne daban kai? Kila ba mamaki wani wuri za ka daban, ka ce ba za ta, ta ce ta zan zuwa, ka ce in ta fita a bakin auren ta. amma ta mutane ta sun kafi shin ya fada lokaci ma wala Allah ya ce daga yanzu in ka fita daga nan zuwa al'asar kika fuskoi cikin fita bakin auren ki kike ke ko bayan magariba shi ne ke sayo kafi misali duka illa abuwa ne da duka ya san su so har yanzu ba za a ce auren ka wai ya mutu ba kake ne ko ba kake bane amma dai cewa da kai ta je gida ba man sai ya kyauta da ya hada ka ganin ta sai ka zo da iyayenka a zauna a zauna a ja maka kunni yawa idan auren ba tsari yayi ba ai hakuri ta koma in yana nan a matsayin saki ne shikenan an san saki ne in ba saki bane kuma shikenan kuma amma dai sai an yi bayanai ba za a yi hukunci kai tsaye yanzu a ce auren yana nan ko baya nan ba so da ka mu kiyaye samari mu daina saurin fushi mu zama masu tunani da hankali da hangen nesa kai da miji ne kana da hankali shi yasa Allah ya ba da saki a hannunka bai ba da saki a hannun mace ba so da kuma ci da hankalin da take tunani an gane ko da abin da ke zuciyarta ta baka ita za ka bi kai kake tunani ka kalli gaba da baya da ka yi tunanin ma ka tuna cewa in ta tafiya za ka yi kila da baka ce ta je gida ba kuma sai baka yin ba ka tashi ka biya mata kai a dole kai ga kai mai gida Allah ya kyauta ka je ka tura wakilan ka samu mahaifinta a je a zama a yi magana da su ni shawara da nake baka kenan wala Allah cikin bayanan za a gano kan zaran shin sakin ya tabbata ko bai tabbata ba gaskiya amma yanzu zan yi baka fatawa waya mutum auren ka ba dai a ciki kayi kwaba wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullah Allah Allah ya kara lafiya da nisan fara wallahi wani rubutun sai a hankali sai ka rasa mata ina za ka damu rubutun Allah daga rubutun ne to na gano wai malam tambaya ta yi ta ce mala'ika da yake cire wa mutane rai shin hada dabbobi ma shi yake ci da musu kana ganin za a ware mala'ikan dabbobi da banda mutane da banda kai mana ful mawdi kawai duka gaba daya dabbobi shi yake cire mai da shi yake cire قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون نعم اتو هاي كيف يجي غني شي دايما yanzu baka ganin mutane a cikin mota sai su hatsari duk mutane su mutu sai ka ce yau shin kira nan ne kira nan ne kira wannan halittar mala'ika ba irin halittar dan adam ba haka mutum shi din ne shine zai yake cira yana da ma'aikatan sa a kashin shi shine dai malakul maut yawa shi ke cire wa dabbobi shi ke cire wa mutane shi ke cire wa aljanu yawa shi ke cire na annabawa shi ke cire na mala'iku ƴan uwansa shi ma kuma shi zai cire nashi da kashi kare da gaske dan shi ma sai ya mutu kullu man alaiha ta wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram dole sai ya mutu shi ma yawa wannan ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya ibada da fatan kana lafiya Allah ya kara Allah ya karbi ibadunmu ina barin addu'a wajen yan uwa musulmi Allah ya biya mun bukatuna Allah ya biya wa kowa bukatunsa Allah ya sa ka da alkhairi nagode to Allah ya biya mana dukkan bukatun namu gaba daya ne ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Allah ya kara lafiya da kaifin basira Allah tambaya ta ita ce an ce ranar tashin alkiyama wai wa'inda ka ba sadaka da wai ta kansu za ka bi ka wuce aljanna ba gaskiya ba ne ko rika fahimtar maganar abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ne al-mu'minu fi dhilli sadaqatihi yawm al-qiyama shi mu'mini yana karkashin kinuwar sadaqar sa da yayi a ranar tashin al-qiyama ranar al-qiyama rana za a yi mai zafi akwai ahwal musibu iri-iri to wannan musibin akwai waɗansu bayan Allah a inuwa kusan hadisin mutane bakwai to akwai irin wannan shi kuma mai sadaka a duniya yana karkashin inuwar sadaka shi za ta yi masa inuwa ne ba wai zai taka mutanen da ya ba sadaka ba shi ne wannan hadisi yana karkashin inuwar ta ranar tashin alkiyama inuwar sadakar da yake yi sadaka mai kokari mu yawaita sadaka Allah ya karɓi ibadunmu wanda ya ce assalamu alaikum Allah ya ƙara wa malam lafiya amin malam mun kasance muna son jin karatunka Allah ya saka da alkhairi sai dai kash akwai wani dan agaji yace akwai wani dan agaji dan takura ne yana takura mana sosai ba ta mun mutum ya dan farta ya huta sai ya takura maka malam dan Allah dan Allah dan Allah har gare su ka masa wa'azi da baya nan muna jin daɗin wa'azinka amma yanzu fa kawai dai to sai ya shiru kuma idan ɗaya daga cikinmu zai mai magana sai yana mana kurjini sai mu kasa bala a masa wa'azi a sha ruwa lafiya ya ce daga sara da ANZ motors ato to ka gani ban san agarin ba wane ne kwaron mani ni dai ba ni ba ne ko? Ko ga mai tagwada ne? Ba shi ba ne shi ba. Ba su waye agajin shi, ko ne ga nura ne? Eh, ga su nan shi ma ba shi ba ne ko? Yau, ga wani can ga su can da yawa. To ne abinda muke kira a gare shi da ban san kowa ne ba. Farko dai kai kai haƙuri ka san cewa ɗan agaji yana aikin sa ne, don ka ga ya ja hankali a kan wani abu da ƙila ya dace ne a yi haka ɗin ne. Kai kuma ɗan agaji kar ka zama mai matsa wa mutane bayan Allah duk wani da yana iya ɗan hutawa, amma kar ya zama hutunka wanda za ka takura ma wasu ko ya yawa ta yadda kana bacci ma kai ta mana tusa a cikin masallaci. Gaskiya, ƙwarai da gaske duk zai iya faruwa. So ka zama dai ɗan sesa sesa, in ka gaci ka huta a baka ka huta. Shi addinin nan babu takura wa maji ala alaikun jirgini min haraci ƙwarai da gaske ba takura kuma ma yi shaddu hada dini a hadin illa ga rabu ba tsananta wa a gani saraka inna jina yusuf addini yana da sauƙi addini ma buni ala yusuf wa laifin buni ala yusuf saraka da Allah ina kira ga dukkan yan agaji ma gaba daya a zaman to masu sai ce dama wajen mu'amala da waɗanda suke halarta mahalarta tafsiri da yin hizba ma haka duka a mu'amalanci kowa da kyautatawa da musuntawa kai ma kuma ko in ce sauran al'umma su san cewa yan agajin na abokanan ku ne abin da aka ce a yi don maslaha ne muna fata Allah ya yarda da mu gaba da Alhaji Adamu ya shago da ya sanya naira 10,000 a kan bin ijaba Allah ya karɓa masa da alkhairi Allah ya sa a mijani wannan wasu kaɗan ne daga cikin ayyukan ijaba da yake son fara mana wanda waɗannan ayyuka wallahi duk shekara ƙaruwa suke mana wannan na daga cikin abin da a bara ne mana kusan zan ce a bara zuwa yanzu ko zuwa bana amma duk shekara yana ƙaruwa a kan duk gabar da ka ji an yi magana a kan shi haka so har yanzu ne muna a fili wa ‘yan uwa masu albarka waɗanda Allah maɗaukin sarki ya ba su dukiya ya kuma ba su dama da ikon taimakawa to su taimaka don Allah a kan din ijaba ga shi ne yana ta wulƙitawa amma ijaba kaɗai ba har da masallaci shi masallaci da ƙofofi na duka an manna a kansu don ba da masallaci ana aikace aikace wanda kuna kallon da wani aiki na an ɗauko shi wanda kuka ta kawo shawarwari a kai ba ma shi kaɗai ba ne aiki saboda haka jama'a da Allah ka taimaka fi sabilillah na daga cikin ayyukan da ijaba ta yi wanda kuma har yanzu tana kai akwai mutane biyu waɗanda ta ɗauki nauyin karatun su tun daga farko har ƙarshe a jami'ar Kaduna mutum biyu jami'ar Kasu sannan akwai mutum ɗaya a Federal University Dutsen ma ta jihar Katsina sannan akwai waɗansu ɗalibai da aka ɗauki nauyin registration ɗinsu tsawon mutum goma adadin mutum goma a nan Kaduna Polytechnic sannan akwai kuma ɗalibai guda 26 waɗanda suke ƙarƙashin ijaba suna secondary school ma'ana babban secondary suna kai ɗalibai mutum goma waɗanda suke primary ƙaramar secondary suna kai ɗalibai mutum goma sha biyar waɗanda ake ɗaukar nauyinsu kama daga islamiyya da hadda alƙur'ani ta da kuma islamiyya ta can sannan kuma akwai ɗalibai mutum takwas wanda su taimaka musu aka yi ba gaba ɗaya aka yi musu ba amma an ba su gudun ba da wani a cika kuɗin makaranta ko kaza an gane wannan ko kuɗin registration aka cika musu a banan nan to a gaskiya akwai waɗansu makarantu guda biyu waɗanda suke taimakawa suna ba da gudunmawa ko sukan ba da gurbin karatu ga marayun nan na cikin ijaba daga cikin kan gaba makarantar mu'assasa ta nan cikin hali malam dalla wanda dan uwa malam amaru ka yake jagoranta muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi ya kuma dauka kata sannan akwai wannan makaranta da take yamma da cikin wannan masallaci fis formula su ba suna ba mu gurbi na karatu su duka wannan makarantu guda biyu gaskiya ba zan manta da su ba muna musu addu'a Allah ya saka musu da alkhairi Allah madauki sarki ya sa a mizani da kuma ainihin wato karo mana gire-giren su Allah madauki sarki ya shigar da mu to bismillah ma
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين
wannan aya tana daga cikin ayoyin da Allah madaukakin sarki yake bayani dangane da adalci na addinin musulunci ayoyi da dama a baya addinin musulunci yayi bayanai akan halayen yahudawa da nasara irin mugunyar halayensu marasa kyau Allah ta dadi da adalci da insafi da addinin musulunci yake da shi idan mutum ya zamanto yana aikata wani aiki na ƙwarai amma kuma yana da na alkhairi to baya kushe shi gaba daya ya manta da alkhairin nasa ma ya jilbe cikin mummunan aikin a'a mutumin ƙwarai yakan faɗi alkhairin ka kamar yadda yakan faɗi kurakuranka ko sharrin naka ina fata ana fahimta shi yasa a dangane da mu'amala ta zamantakewar aure annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa la yafruqu mu'minun mu'mina mumini baya kyaran mumina an gane ko in dai mutum mumini ne ba zai taɓa kyartan mumina ƴar uwarsa ba ya zarge ta ya soke ta ya ce ba ta da alkhairi ga baki ɗaya wallahi wannan ba muminin gaskiya ba ne annabi ya ce in kariha minha khuluqan radiya minha akhar wace karhe ya soke ta a wasu ɗabi'u to sai ya yarda da ita ya yarda da wasu ɗabi'u da mu'amalolinta masu kyau zai ce ai tana da ɗabi'u masu kyau kyawa to haka mumini yake shi yasa addinin musulunci a nan ma sai ya musu adalci Allah ya ce wa min ahlil kitabi daga cikin ahlil kitabi akwai mutanen kirki man in ta'amanu bi qintari wanda idan ka bashi aminci lafazin ta'amanu shine ka bashi amana qintar mana dukiya mai yawa ma dudu mai yawa gaske kan buzo ka bashi amana da ajiye maka Allah ce yu'addihi ilayka wallahi zai maido maka da amana nan da ka bashi ba tare da ya ci ko kusici ba ko kuma zai ciwo ba bashi kuma ahlil kitabi Allah ya ce ka Abdullahi ibn Salam wanda ainihin wato kai ne daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shi kuma ba yahudi ne amma da annabi ya zo ya musulunta ya ba da imani da gaskiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma mutum ne kafin zuwa musuluncin dama yana da ɗabi'u kyawawa mutum ne mai matsayi a cikin jama'arsa amintacce ne kuma jagora ne a cikinsu har ma Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wata rana ya tambaye yahudawan da suke madina ya ce musu ayyu rajulin abdullahi fikum abdullahi waye shi a cikin ku ikira wannan suna kuma shi sunansa kenan ko kafin ma zo musuluncin abdullahi sunan shi waye shi wannan qalu sai suka ce khairuna ai shi ne mafi alkhairin cikin mu wa ibnu khairina kuma dan mafi alkhairin cikin mu mara da shi da ubansa dan mutanen kirki ne wa sayyiduna kuma shugaban mu ne wa ibnu sayyiduna kuma dan shugaban mu ne shi kaga yana da matsayi mai kima da daraja a cikin su to har Annabi sallallahu alaihi wasallam yake tambayar su yake ce musu idan Abdullahi ya ibnu salam yayi imani kuma za ku imani shi kace tab ai da gudu za mu imani in da malai da wuya a ce yayi imani saboda mutum mai hankali ne shine kaza mai kaza mai kaza kawai sai Abdullahi ibn Salam ya bayyana dama yana nan ya boye a baya ya furta kalma shahada dan maimaitawa baye dan tace kawai shi san da ka san yahudu tuba babu mal munafiki ne sai dan kaza kazan mun suka fara sukar shi sabanin yanzu nan suka yabe shi kaga yahudawa to wannan bawan Allah sau da yawa duk lokacin da aka faɗi wani hali na ƙwarai na kirki dangane da wato sahabban manzon Allah sallama yahudawa haka da shi ne kan ga wanda ake fara buga misali da shi wajen nuna amintaka ɗin shi ne wata rana yake cewa ina cikin madina sai na ji mutane suna ta fitowa suna tarbar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lamma dakala annabiyyu sallallahu alaihi wasallam almadina indafala an-nasu ilayhi mutane suka yi tururuwa aka yi kango ana zuwa ana ta murna ana ja'a rasulullah ana ta murna masu waka suna yi qala al-badru alaina min saniyatil wada har zuwa karshe ana ta yi wannan sai ce ni ma sai na fito daga waye wannan rasulullah din da ake magana sai na fito yace daga an yi cincirin do an cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace na zo na kutsa cikin mutane na bubbuta da leka an ga wane ne manzon Allah yace wallahi sai na ga fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ina kallon fuskar shi yace falan mustabitu wajhahu araftu anna wajhahu laysa bikadhab da kallon fuskar sa nan wannan mutumin ba makaryaci bane abu na farko ne ya fara ji kenan tun daga nan ya zama cewa ya fara tunani akan addinin musulunci har ya karba addinin to ana cewa wani mutum da ya bashi ajiya da dirhami ko uqiya 2000 ya bashi amana kuma sai ya bashi amanar yadda ya bashi ba tare da ya taba ba amma mutum cewa an bashi wannan amanar gaskiya magana ce wanda ba ta da wani asali ba mu tushe a kanta domin magana ne wanda wasu daga cikin malamai sun kawo shi kamar ainihin wato Imam al-Bazawi ya kawo amma gaskiya babu wani madogara ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan an gane ko ubangiji ta Allah ya ce to akwai su a cikin yahudawa minhum man ta'amanu bil ibadiyya akwai kuma har ila yau a cikin su yahudawa wanda idan ka bashi amana na dinari ɗaya tal ba in qar ba mai yawa kamar yadda aka ba wani a wannan dinari ɗaya tal idan ka bashi amana la yu'addihi ilayka wallahi ba zai dawo maka da shi ba illa ma dumta alayhi qaima kai ka tsaya kai daga ka bishi da zafi ka tsaya kofar gidan shi da ya bude fara to zami da kai an jima ka bishi kasuwa ji baka bishi kaza ka dinga bin sa har sai ya baka hakinka dinari ɗaya ba zai baka wannan in ka bashi amana zai ci akwai su a cikin irin wa'annan shi ne wani illa ma dumta alayhi qaima ai mana la tufariqahu kar ka bashi ka matsa masa lamba amma ta faraktahu an karahu duk lokacin da ta manta da shi ba kai magana ba to an jima zai inkari ya ce baka bashi komai ba kana iya cewa mai wasu muka haka da kai a ina muka hadu ya maka ƙarya ya jihudin wannan magana to anan gurin sai aka ce ka Abu Bun al-Ashraf wanda shi kuma Quraishawa suka bashi amana na diyari wallahi sai da yayi jayayya wani ba Quraishi ne ya bashi ajiya yace shi bai san da wannan magana shi ka Abu Bun al-Ashraf at-Ta'i wato yana daga cikin bayi na Bahan an gane ko mahaifiyarsa ba Yahudi ya ce daga cikin Yahudan Banu Nadir duk da ba Yahudi an gane ko wanda yana daga cikin shugaba a cikin innonin cikin kawunnanta yana zaune a wani hisin wato shingensa wanda ke kusa da ainihin wato Madina a wannan lokacin yanzu ma cikin Madina ne yana dab da masallacin Quba a unguwar Quba din an gane ko ya nisci addinin musulunci amma bai musulunta ba mutum ne wanda yake ya kasance mawaki ya zamanto yana amfani da waka da fasahar da Allah ya bashi yana zargi yana yi wa annabi zambo yana zagin annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ma yana zaburar da waɗansu kabilu na larabawa da wasu kabilu waɗanda suke na yahudawa don su ainihin wato cutar da manzon Allah su fito na fito da shi wannan yasa annabi ya cuci kwarai da gaske da abin da yake yi annabi ya ba sahabbai dama ya ce wane ne zai zo min da kansa sakamakon shi gidan aljanna annabi ya ba da kashe shi kwarai abin nan mana wanted ko ba zo da kanshi ba an fahimta shi da Abdullahi ibn Salam ya je zartar da wannan hukunci ya kisan kai wanda dama can shi abokinsa ne da hikimomi da hila da dabara irin ta mayaki kwararre ya je zartar da wannan umarni na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda wannan shi ne wato misalin irin yahudawa akwai na kirki a cikin su akwai kuma na banza kaga ne da fadin Allah ta'ala da yace laisu sawa'a ba daidai suke ba min ahlul kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayati llahi ala al-layli wa hum yasjudun akwai irin wannan daidai ne kamar yadda Allah ya ce minhum ummatun muqtasida kaseeru minhum fasiqun amma akwai mutane takaitattu a cikin wanda ba mu gaye bane suna takaitawa su ba mu gaye bane ba sa tsananta cutarwa da addinin musulunci amma fa mafi yawa a cikin su ba su kai ne sa'a baya kuma wa kaseeru minhum sa'a baya ya amalun umtan saboda haka ta ga a ce ba a zuwa a kudin goro a ce duk wani mai hude kaza duk wani kaza a cikin su akwai waɗanda suke suna da ɗabi'u waɗanda za ka iya ware su daga cikin waɗanda suke mugaye ubangiji ta'ala yake cewa ba zai baka wannan ba zalika bi annahum za su faɗi wannan ne su yi juhudin wannan amanar da aka ba su zalika bi annahum qalu laysa alaina fi ummiyin saboda suna cewa ai mu ba mu da wani wato hanya shine sabili ummiyai din nan ana nufin larabawa saboda wai su al'umma ne waɗanda ba su da ilimin rubutu ba su da ilimin karatu amma su yahudawa suna da ilimi na rubutu da karatu da duk wani civilization da ƙwarewa na zamani da kudin arziki duka sun mallake shi kuma suna yi kamar yadda kake gani a yanzu dai haka suna yi abubuwan da suke yi an gane wannan ko ma'anar sabil abin da suke nufi anan ba wai hanya ta kaza ba anan abin da suke nufi su duk abin da suka ci na balarabe da wanda ba balarabe ba in duk sun kwace sun taka sun kashe to sun kashe banza ba zunubi ba abin da zai same su abin da suke gani kenan a duba irin rashin mutuncin da suke su ganin suke kawai duk abin da suke sun yi siddar ne wa manta raka ba su yi siddar ne komai nasu ne su kwace dukiyoyin falastinawa su kashe falastinawa babu kuma abin da za a yi su tunanin su babu wani hanya laysa alaina fi ummiyyin da sabilun sabilun ai ismun lihtilalihim idan muka mamaye su muka zalunce su ba mu da wani dalili kawai mun yi daidai shi ne tunanin su ubangiji ta'ala ya ce wa yaquluna ala allahi kadhib suna furta ƙarya ga Allah wajen jingina maka wannan magana a cikin attaura alhalin Allah bai faɗa ba wahum ya'lamuna suna sane annahum kadhibun da cewa su maƙaryata ne ai lam yaqulu dhalika an jahlin fa yu'adhdhabu ba sun faɗa hakan bane bisa jahilci dan a ba su uzuri a'a da gaske suke faɗa cewa an suka zalunci mutum kawai sun yi a banza ma'ana ba sai zan ce shi ma'ana kamar sun taɓa banza ko sun kashe banza ko sun ɓace dukiya a banza ba wanda da ke zuwa ce wani abu su kawai ce kawai ta kace ganin abubuwan da suke aikatawa na ta'allufi a ban ƙasa Allah ta'ala ya tsare mu shi shi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda Imam al-Tabari ya kawo shi a cikin tafsirin sa haka Ibn Abi Hatim ya fitar da hadisin shi ma cikin tafsirin sa hadisi ne marfu'i an gane ko inda wasu daga cikin malamai suna cewa hadisi ne mursal saboda Sa'id ibn Jubair tabi'i ne ɗaya daga cikin marwaja hadisi amma isnadin sa mai kyau ne an gane wannan ko kuma Ahmad Shakir ya inganta hadisi idan ka duba cikin tafsirin Tabari za ka ga wannan zance juz'i na 6 shafi na 622 annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa wato kadaba adaullah maqaryata ko maqiya Allah sun yi ƙarya ma min shay'in fil jahiliyyati illa wa huwa tahta qadami wai babu wani abu a jahiliya ba ce yana karkashi na ai mansukun matruf mana wani abu ne wanda yake an shafe shi an bar shi illa al amana wai in banta amana fa innaha mu'addatun ila al birri wal fajr ko ila al barri wal fajr ita amana ana ba da ita ga wanda yake mai da'a da wanda yake fajir ana suna kafa hujja da wannan dan ganin cewa a shi za a iya ba su amana su ma amma kuma ga su azzalimai ubangiji ta ala ce bala wannan magana da suka faɗa haka take an gane wannan ko ma'ana man awfa bi ahadihi duk wanda ya cika alƙawarin da ke tsakaninsa da ubangiji na imani da bauta ma Allah shi kadai ba tare da haɗa shi da kowa ba kai alladhi ahada Allah alaihi alƙawarin da yawa Allah alƙawari bi ahadin jahi min ada'in amanati na bayar da amanar da aka ɗora musu wattaka ya kuma ji tsoron Allah an gane ko bi tarkil khiyanati wal ma'asi ya bar yin zambo da ciwa-ciwa da yaudara ya daina saban Allah wa amala ta'at ya aikata aikin kwarai to fa inna Allah yuhibbul muttaqin Allah yana son masu tsoron Allah yana son masu tsoron sa kaga wannan lafazin bara tana ainihin wato korewa ne suka ce nafiyun nafiyun isbati ana kore abin da yake dama korewa ne ko tabbatarwa ne saboda haka bala din nan eh daga gaske man awfa bi ahlihi wattaqa fa inna Allah yuhibbul muttaqin Allah yana son masu tsoron sa waɗanda suke jin tsoro a kansa dan su samu su tsira a duniya da kuma gobe kiyama amma in dai mutum ya zama tuciya ba mai tsoron Allah ba ne ya zama ya tafi da siffa ta jahilci to sai Allah ta'ala ba zai kare shi ba zai masa azaba Allah ba zai sarki shiryar da mu Imam al-Bukhari da Muslim rawaito hadisi kace wannan hadisin hadisin Abdullah ibn Amr ne Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan kage su suna yin kamar abinda Allah bai faɗa ba suka ce haka to wannan hadisin yana nuna raddi game da irin wannan Allah ya ce duk mutumin da ya kasance akan waɗansu dabi'u guda biyu guda hudu ya zamanto tsantsan munafiki munafikin ba tsantsa an gane ko Allah ya ce wa man kana fihi khaslatun minhunna duk wanda kuma ya kasance yana da wata dabi'a daga cikin waɗannan dabi'u guda hudu to kana fihi khaslatun minan nifaqi yana da wani kaso a cikin dabi'u na munafici hatta ya da'a har sai ya bar wannan dabi'a daga cikin wayannan annabi ya ce idza tumila kan shine wanda idan aka bashi amana zai ci amana ce ka rike wannan amana ta dukiya ko ta magana ko ta wani aiki ko ta aure duk waɗannan amana ka ci amana to wannan akwai alamar munafici a tare da mutum wa idza haddatha kaza idan ya tashi magana kuma ce ƙarya kaga wayannan ana ba su amana suna ce kuma su makaryata ne wa idza ahada gada sannan kuma idan yayi alƙawari sai yayi fajirci mana ya zamanto cewa bai cika alƙawari ba wasu suna cewa akan yi mutum alƙawari da shi za a yi abu kaza lokaci kaza a ajiye kuma sai ki ba za ka rinjo kuma zai baka uzuri ba kuma wani uzuri karɓa ne wannan duka alama ce ta munafici sannan Allah ya ce wa idza khasaba fajr idan aka yi jayayya da shi ana rikici aka ce wani ka yi hakuri ka bar maganar nan sai ya ce shi ba zai yarda ba ko sama da ƙasa za ta haɗe ba zai yi ba kawai a ba shi hakuri a ja kunnansa a yi masa nasiha duk da ya yi kamar bai ba ji ba ya ce ba zai yi ba to wannan duka alamu ne idan suka haɗu guda hudun nan a tattare da mutum to wannan tsantsan munafiki ne amma idan ya zama yana da ɗabi'a ɗaya a cikin waɗannan ɗabi'u guda hudu to yana da wani ɓangare daga cikin ɗabi'un munafici wannan hadisi ingantacce ne ɗabi'u ne waɗanda aka ambata a cikin wannan hadisi wanda duk mutumin da ya zama ya sassanci da su to ya zamanto ya sassanci da munafici Allah ya tsare mu sai dai abin da ya kamata mu sani shine shi munafunci iri biyu ne akwai annifaqul i'tiqadi wato munafunci da ake kudurcewa a zuci wanda mutum ya yarda jini da tsoka da gangan jikinsa kawai ya yarda da wannan abin da ya kudurce na munafunci an gane wannan ko sannan kuma akwai al-i'tiqad wanda yake shi kuma ba i'tiqadi bane i'tiqadu da wala annifaqul amali ne wato munafunci da aiki a aikace aikin ka ke nuna kai munafiki ne duka ma waɗannan ababe da Annabi ya ambata a cikin wannan hadisi ayyuka ne dukkaninsu to ai wato annifaqul amali ne wato a aikace ne aikin ka ke nuna cewa kai munafikin ne amma a zuciyar ka kida baka yarda da abun ba ba ka aminta da shi bane aikin ka ke nuna haka so wanda yake irin wannan shi munafiki ne wanda yake akwai sauki akan munafincinsa amma wanda yake yin wani i'tiqadi a zuciyarsa na munafinci to wannan ya fada cikin babban munafinci wanda wannan aqida ce wanda ta ainihin wato saba ma ainihin wato addini wanda mutum zai fada cikin fushin Allah Allah wanda ke sarki ya tsare mu kun gane wannan ko sannan Ibn Taymiyyah Allah ya ji kansa da rahama yana bayani akan nifaqul i'tiqadi yace nifaqul i'tiqadi din nan guda shida ne dukkan su guda shida ne na kudircewa yace na farko akwai takdhibur rasul ƙaryata manzon Allah duk mutumin da ya kudirce ƙaryata annabi a zuciyarsa to wannan ya fita a cikin addinin musulunci san san munafiki ne aw takdhibu ba'd ma ja'a bihi ko kuma mutum ya ƙaryata wani bangare daga cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi kai da wani abu baka yadda da wani ba aw ba'd ma ja'a bihi ar-rasul ko kuma wani abu daga sauran annabawa suka zo da shi ka kiyarda ko bugun ka kyamaci abin ya zama kana jin haushinsa kika wannan munafici ne aul masarratu bi inqifad din ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ko kaga mutum yana murna yana farin ciki yana jin dadi saboda addinin musulunci ya kasanta to wannan babban munafiki ne kuma ya kafirta Allah ya tsare mu ko kaga mutum al-karahiyatu bi inqisar din ar-rasul ya zama yana jin haushi kuma ya zai addinin musulunci da addinin manzon Allah ya ci nasara shi kuma yana jin haushi to wannan shi kuma ya zama cikin munafiki shi ma kana wannan ko Allah ta'ala ya tsare mu waɗannan abubuwa idan muka kalle su duka dai abinda aya take nuna mana kamar yadda na faɗa amana da ainihin wato addinin musulunci yayi da adalci yayi ma waɗannan yahudawa da nasara biyar ke kwankwashe su a baya, to ko da an zo bayanin haka to akwai mutanen kirki waɗanda su suna da amana ba duka aka zama ɗaya ba, to kai ma ka zama mai wannan sifa a duk wanda za ka mu'amalanta. Sanda mutum ya yi ba daidai ba a kan kuskurensa, ka faɗi rashin kuskuren nashi, ka faɗi rashin daidan cikin hikima, amma idan ya yi daidai kuma ka faɗi inda ya yi daidai, wannan ita ce amana. Sai Allah ya ce mu,
إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم.
ليك يا رجال سكنتن أمانة دعاب الكتاب سكيه وجن كبر دوك يا متعلي باتر هذا حد يبشر الشمس للتاجم الله أبن دسوس سكيه سو ما يدرس كدين قول دكوا لفن ميوت السمن إري haka sun yi shi ne gwargwaron yadda abin da suke so ya daidai da bukatunsu. Daga ciki caccanza bayanai na zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda aka yi bayani cikin Taurat da Injila, duka an yi musu bayanin waɗannan littafai. To shi yasa nan sai Allah ya ja kunnansu yake cewa innal ladina yashtaruna bi ahadillah, wato wannan aya ta sauka ne kamar yadda wasu daga cikin malaman tafsiri suka kawo cewa lokacin da wani mutum ɗan kasuwa ya zo zai sai da abin kasuwancinsa, sai ya yi rantsuwa a kan cewa shi ma wallahi bai samu kayansa a kan kaza ba, kamar yadda wannan ɗabi'ar wasu a cikin 'yan kasuwa ne. Rantsuwa, nawa za ka saida min da wannan, siyan min da shi naira goma, zai ce maka wallahi ni kaina ko a naira 13 ban samu ba. Yake so ka ƙara masa riba a kan 13 kuma ƙila a naira 10 ya ce, kaga already ya ƙara uku a sama, sannan yana so ka mai ƙari a kan wannan abin da ya ambata. Ya yi rantsuwa a kan ƙarya kuma alhalin ya san ƙarya yake yi. Sai Allah ya saukar da wannan aya, innal ladina yashtaruna bi ahdillah, lallai waɗanda suke saidawa ya tabdilun shi ne yashtarun, ma'ana suke canzawa alƙawarin da Allah ya yi musu na imani a cikin littafansu, da cewa su imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da bayar da amanar da aka ba su, wa aymanihim da kuma rantsuwar da suke yi a kan ƙarya ba da gaskiya ba, sun yi wannan ne don su samu wani abun da yake tsamanin ƙalilan abun duniya ɗan kaɗan, nawa za a baka kai ƙarya. Yanzu idan ka yi rantsuwa a kan farashin kayanka bisa ƙarya, abun da za a baka na riba duka guda nawa yake? Sai da yawa. Amma ka yi rantsuwa a kan ƙarya, Ubangiji ta ce to irin waɗannan ula'ika la khalaqa, irin waɗannan ba su da rabo, lafazin khalaq ana nufin nasib, ba su da rabo, lahum fil akhirati a ranar lahira, wala yukallimuhumullah, Allah ba zai yi musu magana ba, wala yuzakkihim, ko kuma wala yanzuru ilaihim, Allah ko kallonsu ba zai ba a ranar tashin kiyama, walahum azabun alim, kuma suna da azaba mai tsanani. Lafazin taskiya a ran Allah ba zai tsarkake su ba, kuma a lahiran suna da uquba wanda yake mai tsanani. Hadisi ya tabbata cikin Bukhari da Muslim, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa akwai wasu mutane uku waɗanda Allah ko kallonsu ba zai yi ba, Allah ba zai tsarkake su ba, Allah kuma ba zai yi musu ainihin wato rahama ba, kuma suna da azaba mai tsanani a ranar tashin kiyama. Daga ciki shi ne Annabi yake cewa mutumin da wanda ya zamanto muqarr, wato mutum ya shiga cikin halin kakanakaye da matsi, ko matafiyin da guzurinsa ya ƙare, ko wanda abincinsa ya ƙare, ya zo gurinka ka taimake shi, kana da abin da za ka taimake shi, sai ka hana shi da gangan, ka ce ba za ka mishi ba, wallahi Allah ko kallonka ba zai bar ranar tashin alƙiyama. Wanda ya hana kana da shin, za kuma ka taimake shi, kuma sannan shi ɗin mabuƙacin ne ya faɗa cikin istirarin muqarr ne, sai ka ƙi, to Allah mu dauki sarki ko kallon ka ba zai bara na tashi ya ba, yace ko ruwa ka dan san min da Allah ko abinci ka bari in ci ka hana shi, to Allah ta'ala ba zai kalle ka bara na tashi alkiyama. Mutum ta biyu shine mutumin da yayi mubaya a ga shugaba, zababbe na siyasa ko wanda aka daura ko wani basarake, amma fa yayi masa mubaya'a ne dan duniya, dan gobe in yazo neman kwangila a bashi ba dan shugaban ya dace da wannan muqamin ba, an fahimta, ya yi mubaya'a ne dan duniya kawai dan gyara ainihin wato shefaransa, to wannan mutumin ko kallonsa Allah ba zai bar ranar tashin alkiyama, kuma Allah ba zai tsarkake shi ba, kuma yana da azaba mai radadi. Mutum ta uku shine mutumin da ya rantsuwa ga Allah akan ƙarya, ya rantse da Allah akan ƙarya, kuma Annabi ya ce ya yi rantsuwa bayan sallar la'asar, haka yanzu a hadisi ba da al'asar yanzu wannan lokacin da bayan salar al'asar lokaci ne mai tsada lokaci ne mai daraja yana da falala da daraja sama da lokacin da ba a zahar ba bayan al'asar ba mutum ya aikata laifi bayan al'asar wallahi ba laifi da zai bugi aikata bayan al'asar ba mutane da yawa san haka to sai ya rantsuwa akan ƙarya ga Allah kuma bayan al'asar shi yasa hatta za ka ga mubahala idan aka tashi bayan al'asar ake yi ko kuma irin waɗanda ake la'ani na ma'aurata alƙali bayan la'asar zai tsaye da su a yi wannan rantsuwa saboda lokaci ne mai tsada lokaci ne mai kima a sa ma'aurata su yi rantsuwa da tsine wa junansu a kan wanda yake ƙarya an gane ko to ubangiji ta'ala ya ce to irin waɗannan mutane annabi yake cewa Allah ba zai kalle su ba ranar tashin alƙiyama Allah ba zai ɗaukake su ba kuma Allah maɗaukakin sarki ya ce suna da azaba mai raɗaɗi Allah ya ce
وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون
وإن منهم للي دكتين سأفيسوا أهل الكتاب لفريقا أفيوا دنسوا توقع wanda yake ta'ifatan da Ka'ab ibn al-Ashraf annan ba yahudi da na baku labarin sa dazu yalwuna alsinatahum bil kitab suna jujjuya harsunan su wajen karanta littafin at-taura an gane ko ay ya'tuna ya'tuna hadhi qira'atihi min al-manzil ila ma harrafuhu min na'ati nabi sallallahu alaihi wasallam kida ka karanta shi daidai amma a wajen karanta ba daidai ba duk wani bayani da duk wanda yaji zai gane ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga bayanin sa da aka yi a cikin littafin za a imani da shi sai su canza suna karya harshen su wajen caccanza abin da ya zo cikin wannan littafi an gane ko dan me li tahsabuhu dan ku yi tsammanin ai wannan abin da suka canza suka juya min alkitab yana cikin littafin daidai ne amma kuma wama huwa min alkitab yadda al'amari yake ba ya daga cikin littafin da Allah ya saukar a ciki ya kuluna har ma ka ji suna cewa huwa min indillah kai wannan din daga wurin Allah ne abinda fa dimun fa dan ne yana nan daga wurin Allah haka Allah ya saukar na ba ku labarin kan da suka je suna so ai hukunci na zina ga wadan su da suka yi zina a lokacin su annabi ya tambaye su menene a cikin littafin ku suka ce ai kawai za a shashafa musu lalle ne a musu waka a musu kaza yace ku kawo a tauraron littafin na ku karanta sai wani a cikin su ya daura hannunsa daidai inda ayar da dimun take a ciki wannan Abdullahi ibn Salam din shine bi da hannunsa sai ga ayar da ta yi magana ƙuruƙuru cewa ban zina shi jefe shi ake ina ba ta ana fahimta su sun sha yin irin waɗannan abubuwa sai su ce daga wurin Allah ne wa ma huwa min indillah kuma alhalin ba daga wurin Allah yake ba ai ya quluna ma azkiru min al-layl tare da wannan juya murya da suke da canza ma'ana wa tahrif ala tariqati at-tasbih sai kaji kuma sun zo suna fitowa ƙuruƙuru suna cewa ai wannan abin da muka faɗa haka yake a cikin at-taura ba ma ta aribi suke ba irin wannan ishara ishara a kai sai za su yi nan wa yaquluna ala allahi al-kadhiba suna furta ƙarya ga Allah abinda Allah bai faɗa ba su ce ya faɗa wa hum ya'lamuna alhalin suna sanar da cewa su din maƙaryata ne kuma na daga cikin shubuhohi da zai iya shiga cikin wannan malamai suke cewa shine ƙetare iyaka ga waɗansu hatta cikin musulmai suka yi a iyakoki na shari'a idan aka ce ka tsaya nan to ka tsaya a wurin alam bai da hannali mafanin sallah da yake wa ya kifa inda amri ko wa nahayihi mutum ya tsaya inda aka umarce shi inda aka ce ya tsaya ya tsaya a wurin aka hana ya hannu an gane wannan ko to mutum ya ƙetare iyaka saboda wai manufar girmama abin wai wurin ta'azimi an fahimta kai ne ga malaminka ko ga jagoranka an ce ka girmama shi ka so ka kwanta masa ko ka dinga yi masa sujjada ya wuce gona da iri kaga wannan mujawazatul hadd a wuce iyaka wani lokaci Sheikh Awad al-Maghribi yake cewa harami na Madina yana daga cikin kwanan nan ma kafin azumin nan duk da azumin nan aka bashi limancin masallacin Madina Allah ya taya shi rukuni masa jagoranci bawan Allah ne mai tsoron Allah da imani limamin masallacin Quba ne a Madina Allah ya bashi karatu ire-iren su yanzu babu su shine irin wanda in ka gansu sai ka ƙara imani haka yi to an saka shi cikin limaman harami a Madina yanzu to sai yake bada labarin wani yace a nan masallacin Madina a sahun farko fa kadiba sahun farko a masallacin manzon Allah wace irin daraja ce wannan wato fursatun ce la ta awwal la ta qaddar bi saman babu wani kudin da zaka iya sawa kace ka sai irin wannan a ce ka samu sahun gaba yace yana zaune sai ga wani shehi ya taho ga muridansa a sahun farko suka tashi suka ba su wannan gurin wannan muridin ya koma baya wanda saboda shehin da ya zo ya matso kusa da shi yace kar ka sake irin wannan yace a irin wannan masallacin duk wanda ya zo kar ka tashi ka ba shi sahun gaba yace ko da kuwa har ya nuna masa ƙarshe wajen daraja yace ko da kuwa mai zuwa din a cikin wannan Abubakar da Umar ne ka san su suka fi kowa daraja ko yace to ko su ne ba a ba su tashi ka ce wai su su daura wallahi budan bakin sai ce sai ce wai ai wannan malamin nasu ya fi Abubakar da Umar yace abin da ya bashi mamaki malamin yana ji bai hana su ba bai ja musu kunnai ba cewa shi wai ya fi Abubakar da Umar kaga wannan gulubi ne da wuce gona da iri to ba a san mutum ya zaune irin wannan ka zama ka tsaya daidai walila a wajen ibada aikace-aikacen shari'a a kan dukkan wasu iyakoki na addini gane ku har ma aka samu wasu daga cikin sahabbai sun zo wajen gaida manzon Allah suke suke nema su kawo annabi sujjada sujjada suke so su yi masa an gane ku har suke cewa ya Muhammad inna nusallimu alayka ya annabin Allah muna yi maka sallama kama yusallimu ba'duna ba'dan wasu a cikin mu yaren da muke wa junan mu sallama mu ce assalamu alayka ya Abubakar assalamu alayka ya Muhammad assalamu alayka kaza kai ma muna ce maka assalamu alayka ya Rasulullah fa ai mun bayyana mun ayyuka irin namu sai ce masa afala na sujudu laka ba za mu maka sujjada ba wato shi a wuce na annabi ya wuce wannan a dinga yawa annabi sujjada kada tambaye su suke akan ba za mu maka sujjada ba fa qala Allah sai annabi yake cewa la raddi mithla hadhihi shubuhat sai fa wannan aya ta gaba kuma yana ishara ne zuwa ga wani hadisi mursali wanda Imam Suyuti ya kawo shi a cikin Durrul Mansur juz'i na biyu shafi na 250 daidai daga Hasan al-Basri Allah ya ji dansa da rahama yace balagani anna rajulan qala ya rasulullah labari ya ishe ni cewa wani mutum ya ce ya annabin Allah musallimu alayka kama nusallimu ba'duna ala ba'din muna yi wa junan muna maka sallama kamar yadda muke wa junan mu sallama afala nasjudu laka shin ba za mu yi maka sujjada ba qala fi annabi yace la za ku yi min sujjada ba kar ma ku fara kar ku kuskura ku dinga yi min sujjada walakin akrimu nabiyakum amma dai ku girmama annabin ku da Allah ya aika muku da shi ya halatta ku girmama shi ya halatta ku mutunta shi a cikin sunansa ku ce sallallahu alaihi wasallam ku zauna ku yi masa salati da makamantansu kamar yadda ya ce ku yawaita yi min salati ko a ranar juma'a domin mafi alkhairin yanne a cikin yadda ku yi ta ce ranar juma'a wanda yi min salati daya Allah zai masa guda goma ire-iren waɗannan ababe da suke girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ku dinga irin wannan sannan wa arikul haqqa li ahlihi ku san haƙƙin iyalansa ku girmama su ku mutunta su a kira sunan matarsa ku ce radiyallahu anha ba a kira sunan matarsa ba ku zage ta ina fata ana fahimta ku san wannan daraja na annabi da iyalansa fa innahu la yanbaghi an yasjuda li ahadin min dunillah domin baya halatta bai dace a yi wani dan adam su gida ba kuma bayan Allah sai ne Allah subhanahu wataala sai saukar da ayar cewa wa ma kana li basharin nam
ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون.
الله يكفي ما كان لبشر بداتي با أي لا ينبغي لبشر أن يؤتيه الله الكتاب أشي الله يا باش للكافي يا باش إلي من للكافي دعاك سوكر مصر والحكمة الله يا باش بكنشي لشوق بنشي أهننسا وأتو كنشي أنا لفهم فهمت الشريعة والنبوة الله يا باش أنبتا daga baya kuma sun mai kula lillahi kulu ibadani yazo ya ce wa mutane ku zama masu mun bauta kamar yadda kuka so ku dinga yawa annabi sujjada a ya ce ga wani dan adam yayi haka ku zaman to masu bauta mini bin dulillahi ko bayan Allah kai mutajawizin Allah ishratan ku zaman to masu kitar Allah ta hanyar hada da shi au ifradan kai tani ni kai din ma da bauta ku yare Allah Allah ba zai taba yin haka ba أي لا يؤتي الله الكتاب والحكم والنبوة لمن يقول هذه المقالة الشنعاء ألا بايا بايا دشو قبنشي لأن نبتع له كنشي يجم زم الذي يكفر إلهم وأن ممونا مدنا ولكن أما سيدي ذاك الذي يقولون سنة شواء سوء النباوة ولن ألا يباسوا كنشي لأن نبتع لجابه ورجع ذاك هي شواء كونوا ربانيين وكسن شي ربانيين لما أن ربانيين شيء أولماء آبلين وثمن توما لمي ما سيهم أيكي da ainihin wato abinda ubangiji ta ara yi umarni da ayi aiki da shi a cikin littafin sa ku zamanto masu halwa da abinda ubangiji ya zamanto ya hana ayi a hannu a cikin littafin sa wannan shine abinda iya abinda annabawa za su ke fada kenan amma su ce ku dinga bauta mana ba zai yiwu ba ku zamanto rabbaniyina bima kuntum tuallimuna sakamakon abinda kuka kasance kuna koya an gane ku min alkitabi kuna koyarwa a cikin littafin وبما كنتم تدرسون أبدا كما كنتم كويا أتكنسا نحلل لكم حرام ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة هكذا ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة سنكم ألب مجيحا ينزو لذي أمر شيك با إذا كنت لن أدم أسامون ونحن باب أمر نشاك لكي ملائكو كو أن نباوا أربابا كما بمروتا لفظا أرباب جمعينينا الرمب لكا ولا أبدا أشي بوتا مواكو ما بايا الله كما اتخذت الصائبة الملائكة كما يد الصائبة وتكر إما لا يكوسوني أبا من بوتاء غريس وليهود أزيرا يهود لا تكر إيا اللب أزير أبا أين شيني أبا من بوتاء وكان الأحبار ما لم كريستو تشي يسود أين هم واتو يهود لا تكر إيا اللب إيسا أين هم واتو خوكم الرهبانا تكر إيا أبا أين سوني اللورز وإن أنوادر بلاتي وننبا الله تعالى يتنبايا فسوى أيا أمركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون شيء ينزل النباوة da gororin ku na Allah za su umarce ku da kafir cewa Allah bayan da kun kasance musulmai haka zai yi zai yi ba ai la yan baki lahu wannan dan adam din bai dace da shi ba ya umarce ku da ku zaman ta kun kafir cewa Allah domin wannan aikin kafirci ne ga Allah an gane wannan ko malamai suka ce wanda istifhamul inkari ne ma'ana ana musu inkari ne ana tambaya kamar ba a sani ba amma ana inkarin abin da suke aikatawa yanzu aya amurku yanzu haka zai yi a ce kaza bayan da kuna musulmi an gane ko wannan magana ce ake yi ga mummuni waɗanda suke yin yunkurin su yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sujjada amma yanzu ka ga ba annabi ba a duniyar nan a wannan zamani an samu dan kana din da ake masa sujjada kuma shi ya yarda Allah ya tsoka duk wanda ya bari ake masa sujjada kuma wanda ya sujjada da shi gaba ɗaya sun kafirta Allah ya tsare mu annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya hana ayyubu luri wajen girmama shi a ketar iyaka a wajen yabanta shi yasa ma annabi yace kar a bar kabarin sa a buɗe kar a bar shi ya zama a boye a saka saboda gudun kar a girmama shi sama da yadda matsayin sa yake har ma yace la tsaruni kamar azratin nasara ibn maryam har ku yabe ni har ku so ni kamar yadda nasara suka yaba annabi isa dan maryam suka wuce gona da iri wajen san shi da yaban shi suka bai da shi Allah har ku min irin wannan annabi yace fa inna ma ana abdu ni bawan Allah ne aqulu kai in kun tashi ku ce abdullahi wa rasulihi kai in za ku yabe ni ku ce ni bawan Allah ne manzon Allah shi yasa wanda suke karanta littafin al-Qur'an akwai yabo na manzon Allah da yawa a cikin sa amma ku sani wallahi akwai wanda suke sune kuma mafi yawa duka akwai kurakurai siffofin Allah ne ake ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai yaban shi akwai kuma wanda ba daidai ba saboda idan mutum zai karanta al-Qur'an sai ya tabbatar da wanda zai koya masa ya san abin da ake faɗa karka je ka koya kai kadai kana ta jin dadi Muhammadu sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini a kaji a koya maka a gurin malami rabbani mai tsoron Allah wanda ya san menene hakikatan sufofin Allah menene hakikatan sufofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaka kaje garin yaban manzon Allah ka fada cikin matsala an gane ko ubangiji ta'ala ya ce ba zai yi musu muku wannan ba haka nan wani hadisin ma ya zo wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ara'aita law mararta bi qabri akunta tafzilu lahu yanzu shi idan ka zo ka ga kabari na zaka yi masa sujjada qala qultu la qala yace to fala tafqadu farkuyi lokuntu amiran ahadan da ra kasance zan ba wani umarni a yasjuda li ahadin akan yema wani sujjada yace la amartu an-nisa an yasjuda li azwajihinna da ma ta zan ba umarni su mallaka su sujjada amma ba dan adam ba dan adam da dan adam a in da ma za a ce wani dan adam yema wani sujjada to da mata ce za a ce yema mutum ya sujjada limata Allahu lahum alayhinna min al-haq saboda haƙoƙin da Allah ya daura akan su ne mazajin su Allah yace ya amuru an gane ko bil kufri ba'da in antum muslimun shin za su umarce ku da kafirci bayan da kun kasance musulmai ma'ana abin ba zai yiwu kenan kar ku yadda duk wani jagora ya gafa akan kafircewa Allah muna fata abin da muka faɗa daidai Allah ya bamu dada wanda muka yi kuskure ko karancin ilimi Allah ya bi mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi